إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي متارن البركة sallacin Abu Hurairah wannan gari na Arlit wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 1 ga watan Rabi'ul Awwal jira 1443 wanda ya daidai da ranar 7 ga watan 10 2021 miladiya dan ci gaba da karatun wannan risala al-usulus thalasa wallafar al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab رحمه الله تعالى عند وانا شيني زازا مو درس من اقوما اتكين وانا الرسالة درس انكر شيء دنبا من تابا من اتكين الاصل الثاني من شقا اصلي نبيو دك اتكين اصول السلاسة اصلي انفرقو يا قباتا معرفة الابد ربه باوا يسوانين وبنججنسا وانا اصليني دك اتكين اصلينا اكيدا وانا اذا مواجب يكون مسلمية سنشي اصلي نبيو شيني معرفة دين الإسلام بالأدلة سنن الدين المسلمين تدليلي كسمينين الدين المسلمين سنكم دك أبن ذاك سيني إذن كسنشي تدليلي تو أتكين كراتتك أن دسك قباتا من يبياني أكم منين إسلام مأكي نفيد الإسلام سنمك ذومك شك بياني أكم مراتبه مراتب الدين الإسلام an yi ta'arifin menene musulunci shine mai kauya ga Allah ta hanyar kadaita shi da bauta da mai kajayuwa gare shi ta hanyar yi masa da'a da kuma barranta daga shirka to sai yace yana da matakai guda uku matakansa guda uku sune al-islam wal iman wal ihsan shine musulunci da imani da ihsani yace kuma wa kullu martabatin laha arkan kowace martaba tana da rukunai karkashinta mai magana akan martaba ta farko wanda ita ce al-islam tare da rukunanta wanda shine kalman shahadan nan guda biyu shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah tare da dalili akan wannan sannan muka fadi rukuni na biyu shine iqamus sala wato tsayar da sallah shi ma dai tare da dalilai sannan muka zo muka yi magana akan ita'iz zaka ko ba mu kai can ba mu magana sallah ba ko yawa wanda muke magana shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah jamil jiddan kenan mun tsaya akan rukunin farko daga cikin rukunan musulunci kenan har yanzu dai karkashin al-aslus sani wanda shine ma'rifatu dinil islam sanin addinin musulunci to addinin musulunci sai kasashe hawa uku akwai al-islam akwai al-iman akwai al-ihsan to har yanzu muna cikin al-islam martaba ta farko wanda kuma mun fadi rukuni guda ɗaya daga cikin rukunan ta tunda ya ce wa kullu martabatin laha ahkam laha arkan kowace martaba tana da rukunai kenan yanzu muna cikin martabatul islam martaba ta al-islam to karkashin wannan martaba ta al-islam akwai arkan guda biyar shi yasa ake cewa arkanul islami khamsa rukunan musulunci guda biyar ne rukunin farko shine yace mana shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to dan mun yi bayani da dalilai akan wannan da matsayin kowace kalma daga cikin wa'annan kalmomi guda biyu shahadatu an la ilaha illallah me take nufi da bayani akan ta haka anna muhammadar rasulullah me yake nufi ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbar yi ma manzan Allah da'a akan abin da ya bayar na umurni da gaskata labarin da ya bayar washinabi ma naha anhu wa zajar, an nisanci abin da ya hani game da shi ya tsawatar. Wa an la yu'badu Allah illa bima shara, kuma kar a bauta wa Allah sai da abin da ya shar'anta. To duk wannan bayanin sa ya gabata. Yanzu za mu tashi rukuni na biyu, ko mun yi ittifaki ko akwai kuskure? Nan ni na manta gaskiya. Za mu tashi rukuni na biyu daga cikin arkanun Islam, haka nake tsammani. Shi wannan ya rike da kyau, shi ne magana akan sallah. Wa dalilus salati waz zakati, wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhidi, ko wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhidi qawluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu az-zaka wa dhalika dinul qayyim. Abinda ya tunatar da ni, domin da muka zo kan shahadatu anna Muhammadur Rasulullah, nan nayi dogon bayani har muka wuce lokaci, har muka wuce lokacin da ya kamata a yi sallah. Muna bayani akan wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewa manzon Allah bai san gaibu ba, sannan abubuwan da ake jingina masa na uluhiyya, da kuma kai magana akan wannan, har ma na zo na magana akan yabo, dake cewa da zaka zuba baitattuka ko guda nawa ne akan manzon Allah kana yabonsa, wanda zai zo ya ce masa Abdullahi wa rasulihi yafika, ha yafika yabon manzon Allah. An gane ko? Domin inda akwai yabo da yafi wannan, da annabi da Allah ya yabi manzon Allah da wannan yabo, kai kuma ba zaka zo kai yabonka ba ka ce yabonka yafi na Allah, ba za ka ce yabon da kai wa manzon Allah yafi na Allah ba, ba za ka faɗi haka ba. Mun faɗi wannan ko? To duk wannan mun yi shi ne karkashin shahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Yawwa, mun yi ittifaki ko har yanzu muna da sabani? Eh, to shikenan. Na'am. To mu ci gaba. Yace wa dalilus salati waz zakati wa tafsirut tauhidi qawluhu ta'ala. Kenan rukuni na biyu daga cikin rukunan musulunci shine as-sala, shine sallah. To me dalili? Tunda an ce ka san shi bil adilla, kowane abu ka san shi bil adilla. To me dalili? Sai ya ce ga dalilai akan wannan. Wa dalilus salati waz zakati, dalilin sallah da zakka, wa tafsirut tauhidi, da kuma tafsirin abinda ake nufi da tauhidi, qawluhu ta'ala, fadin Allah ta'ala, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, zuwa karshe. Ma'ana nan yana nufin sallah da zakka suna daga cikin addinin musulunci. To me ya nuna haka? Wannan ayar, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka. Wannan aya kaga amma ce shamila, aya ce gamammiya, wadda ta tattare dukkan nau'ukan ibada. Dan ce wama umiru illa liya'budu Allah, sai dan su bauta wa Allah. Kaga ayar ta kunshi kowane nau'in ibada. Dole ya kasance musulmi idan zai bauta wa Allah da kowane nau'in ibada, ya zama yayin shi mukhlisan lahu ad-din, yayi shi tare da ikhlasi, yayi wannan ibadar tare da tsarkake niyya ga Allah, kuma yayi ta hanifan muttabi'an li shari'ati, yana mai karkacewa banna, yana mai bin shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala, yana mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Yace wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zaka, sannan ya tsayar da sallah kuma ya bayar da zakka. Wannan malamai suna kiransa min babi atfil khasi ala al'am, min babi atfil khasi ala al'am, atfin an yi atfin abinda yake khas akan am, domin a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budu Allah, ba umurce su ba sai dan su bauta wa Allah, sallah ma tana cikin wannan umumin, zakka ma tana cikin wannan umumin, tsayar da sallah da bayar da zakka suna daga cikin ibada. Amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nassanta a kansu saboda wani matsayi da suke da shi ƙari akan sauran ibadodi. Sallah da zakka suna da wani muhimmanci a cikin addinin musulunci, da wani matsayi wanda ya dara na sauran ibadodi. Shi yasa aka ware su daban, aka ambace su dan a nuna maka cewa wa'annan ibadodi ne masu muhimmanci, ka kula da su. Duk da an ambace su cikin taro, to amma kuma an ware maka su daban, an sake ambaton su, za ka san cewa suna da matsayi. Domin ita sallah ibada ce da ake yin ta da gangar jiki, ita kuma zakka ibada ce da ake yin ta da dukiya. Shi yasa ibadodi ne guda biyu abokanan haɗi a cikin Qur'ani. Zaka ga galibi a Qur'ani ana kawo su tare. In an ambaci sallah, to za a ambaci zakka. Allah ya ce wa zalika dinul qayyima. Wa zalika nan ana ishara zuwa ga me? Ibadatullahi mukhlisina lahu ad-din hunafa. Mukhlisina lahu ad-din hunafa. Wa iqamu as-salah wa ita'u az-zaka. Wannan shine ake nufi da zalika. Kana zalika ismun ishara ne da yake komawa zuwa ga abinda aka ambata a baya. Wannan abinda za ku yi na bauta wa Allah tare da ikhlasi, kuna masu tsarkake shi da bauta, kuna masu karkacewa banna zuwa ga gaskiya, kuna masu tsayar da sallah, kuna basu bayar da zakka, zalika wannan din dinul qayyima. An gane ko? Shine addini wanda yake miƙaƙe. Dinul millatil qayyima shine addini na aqida wadda take tsayayya miƙaƙiya, wadda ba ta da gaggociya, wadda babu karkata a cikinta. Wannan shine addini wanda yake miƙaƙe tsayayye, domin bautawa Allah tare da ikhlasi yana daga cikin addinin Allah. Shi kuma addinin Allah addini ne miƙaƙe, babu kwana-kwana a cikinsa, wanda Allah ta'ala ya ce wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Yace wannan tafarki na ne miƙaƙe, ku bi shi kada ku bi hanyoyi na bata sai su rabe ku daga hanyar Allah. To wannan aya mai daraja, idan muka lura kamar yanda ta kunshi ambaton ibada da sallah da sauransu irin su zakka a cikinta, sannan kuma ta kunshi tabbatar da tauhidi, ita aya ita kadai ta kunshi bauta, ta kunshi ibada irin su sallah zakka, sannan kuma ta kunshi tabbatar da tauhidi, domin ikhlasi kadai ta Allah da bauta ba tare da an karkata zuwa ga shirka ko riya ba. Yazo bayanin sa yazo a cikin ayar, za ce wa umiru illa li ya'budullaha, kaga na an ambaci ibada, sai kuma aka ce mukhlisina lahuddin, suna masu tsarkake addinin gare shi, ma'ana dukkan wanda ya bauta wa Allah, koda yayi bautar, koda yayi sallar, koda yayi azumin, koda yayi zakkar da sauran abubuwan da duk za a ambata, duk inda bai tsarkake Allah da su ba, bai yi dan Allah ba, ko kuma yayi dan riya ko dan a gani a yaba ko wani abu irin wannan, ko ya karkatar da wani bangare na ibadar zuwa ga wani Allah, to kaga bai zama mai tauhidi ba, bai tsarkake ibadarsa ba, to sai zama wannan ibadar Allah ba zai karbe ta ba, ko bata shiga cikin dinul qayyim, bai shiga cikin dinul qayyima, fa zalika dinul qayyima, bata shiga cikin wannan ba, dan addinul qayyim shine wanda aka tsarkake Allah da shi. Ibada mai kakkiya ita ce wadda aka yi ta dan Allah. Ina fatan fahimta. Wa dalilus siyami shi kuma dalilin azumi, wanda shi ma yana da cikin rukunin musulunci ko? Haka yazo a hadisi da muka karanta, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul wa muhammadar rasulullah wa iqamus salah sannan wa ita'uz zakah. Haka ne ko? Tsayar da sallah da kuma bayar da zakka, sai ce kuma me? Wa sawm ramadan da kuma azumin ramadana, shine shi shike na nawa? Na hudu, rukuni na hudu. To shi ina muka samu dalili? To shine malai yake bayyana mana dalilin, ana ce wa dalilus siyami qawluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ki ya ku masu imani, an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta shi akan wanda suka gabace ku, domin ku zama masu takawa. Dan wannan ayar ita take nuna wajibcin azumi, ita ce dalili akan wajibcin azumi wannan ayar da muka karanta. A cikin ayar da yake kama kutiba alal ladina min qablikum, akwai fa'idodi a cikin wannan da aka kwatanta cewa an wajabta muku shi kamar yanda aka wajabta ma wanda suka gabace ku. Wannan yana nuna muhimmancin azumi, domin ibada ce da Allah ya fallanta ta hatta ga al'ummomin da suka gabace mu. Wannan yana nuni zuwa ga cewa ibada ce da Allah yake santa. Azumi yana daga cikin ibadodi da Allah yake so, shi yasa yake cewa kowace ibada duk wani aiki na dan adam nashi ne sai azumi. Wannan azumi na wani ni ne nake sakankawa da shi, kamar an san sauran in kai ibada kaza an faɗe sakamako ko lada da mutun za a bashi amma shi azumi Allah subhanahu wa ta'ala ce shi kadai ya san abinda zai saka kawo mai azumi da shi dakan ibada ce wadda take mai falala kuma ibada ce da aka lazumta ta akan kowace al'umma mana ba wani addini da yazo ya wuce face a cikin shari'an su akwai azumi saboda muhimmancin sa sannan fa'ida ta biyu da zamu samu akan wannan jumla ta da Allah yace kama kutiba alal ladina min qablikum akwai sassautawa wannan al'ummar jin nauyin azumi akwai sassauta musu jin nauyin tunda an san cewa ibada azumi ibada ce mai wahala tana wahalar da rai tana wahalar da jiki domin zaka hana wa kanka abin da kake so an gane bayan dama can shari'a ta haramta maka wasu abubuwa marasa kyau marasa dadi kafin zuwan azumi to idan azumi yazo to sai kuma a haramta maka wasu abubuwa masu kyau masu dadi a hana ka ka cika sha a hana ka kusantar iyali da sauran abubuwa irin wannan to kaga wasu abubuwa ne wanda rai suke so wasu ma suna da alaka da rayuwar irin ci da sha yana da alaka da ci gaban rayuwa inda mutum za a hana shi ci da sha tsawon wasu kwanaki zai mutu to sai aka hana ka ci da sha tsawon wani lokaci tun daga bullowar alfijir har zuwa faduwar rana to kaga wannan akwai wahala musamman ga masu aiki na neman abinci da sauransu yana wahalar da jiki to da a sassauta maka jin wannan nauyin da wannan wahalar shi yasa aka gaya maka ba ku kadai al'ummar manzon Allah aka shar'anta wa azumi ba hatta al'ummomin da suka wuce a baya a tarihi an shar'anta musu yanzu misali idan ka shigo masallacin nan kace ciwon kai gare ka sai wannan ma yace shi ma yana da ciwon kai wannan ma yace shi ma yana da ciwon kai karshe dai cikin masallacin kowa yace shi ma yana da wannan matsalan sai ka ji ka samu sassauci kun fahimta sai ka ji naka ciwon kan yayi sauki idan ka fito da daddare an yi kuffir an dauke wuta irin zafin nan na arreti ya bugo ka kada fitowa sai kaga gidan kowa da wuta gidan ka dai kadai ba wuta wannan ya fi sa damuwa ta fi jin damuwa gidan kowa da wuta sai gidan ka ne kadai ba wuta amma idan ka fito ka gidan kowa dum ba wuta to sai ka ji da yadda dama tunda ba kai kadai abun ya shafa ba ma'ana a dabi'ar dan adam idan abu ya shafe shi shi kadai yafi zane masa nauyi amma idan abu ya shafi al'umma duka sai ka ji abun ya zo maka da sauki me yasa azumin ramadana bai da wahala saboda kowa yana yi amma idan ka sha azumi biyar ka zo zaka rama sai kaga wannan ramuwa guda biyar din yafi na ramadana din wahala domin kai kadai kake yi kowa yana cin abinci wancan yana cin dankali wannan yana cin kaza kai kadai aka bari ba a hana ka cin komi to sai kaje ka fita kura amma in cikin jama'a ne wannan shi ma yuwa ta ma kure shi kaga kai ma ka fi wancan dama ga wurin can ma a kwanci shi ya kasa tashi to sai kaje naka da sauki to dan a sassauta mana nauyin azumin shi yasa aka gaya mana cewa al'umman da suka wuce ma an fallanta musu azumi to dan fa'ida ta uku dan ayi ishara zuwa ga cewa addinin wannan al'umma addini ne wanda yake cikakke domin duk wata falala da al'ummomin baya suka samu mu ma muna da ita duk wata falala da suka samu a baya mu ma sai da aka ba mu irinta dan kare zama an keɓance su da wata falalar da mu ba a ba mu ba to dan a sanar da mu wannan shi yasa aka gaya mana wannan kama kutiba alal ladina min qablikum yace kuma la'allakum tattaqun domin ku kasance masu takawa ma'ana dan ku zama masu kiyaye dokokin Allah nan kamar ana bayyana hikimar shar'anta azumin dan ku zama masu takawa ma'ana ta hanyar wannan azumin naku za ku zama cikin masu kiyaye dokar Allah wanda ba ya da tsoron Allah ba zai iya kiyayewa ba sai ya shige cikin daki ya shake cikin sa da to ya fito waje ya goge bakin sa ya ce shi ma azumi yake akwai wani wanda a wani gari a cikin wata Ramadan idan muka zo irin neman galas din nan shi ne gaban kowa shi yake tata wajen tarmus uku yake kawo na neman galas dama layi ne sai kowa ya zo da wuri da ya buɗe firigon kowa za a sa mishi nashi to shi ne a gaba shi wajen tarmus uku gare shi ya fi kowa nuna wahala ta azumi ashe shi bai azumi sau tara za su ke faɗa da matar sai matan ta tona mishi asiri ta kawo ƙarar shi waje na yake ta ka ganshi nan ko azumi bai muna azumi ni da yara muna azumi amma shi ya shiga cikin gida ya ci abincin shi ko shi muna kallon shi amma in ya fito nuna mana yake yafi kowa azumi to kaga inda in ba da matar ta fadi ba mu ba za mu sani ba kenan azumi akwai yana koyar da takawa mai tsoron Allah shi yake yi wanda bai tsoron Allah zaka ga da Ramadan ya zo wani ya ce estoma gare shi wannan ya ce anago gare shi wannan ya ce kaza ga kowa duk wani tsohon ciwo sai ya tashi in azumi ya zo to kaga azumi abu ne da yake bayyana masu takawa la'allakum tattaqun saboda abin da yake rattabuwa akan sana khisalut taqwa da dabi'una takawa shi yasa manzo Allah ya ishara zuwa ga wannan fa'idar la'allakum tattaqun a hadisi yake cewa man lam yada qawla dhuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar wato ya diji ta jita da maganar banza marar magana wanda take marar tabbas da maganganu irin na saban Allah da zage-zage wal amala bihi bai daina yin magana da jita-jita ba a kawo maka jita-jita ka dauka ka je kai aiki ba duk wanda bai bar wannan ba falaysa lillahi hajatun Allah bai da wata bukata fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu akan ya bar abincinsa da abin shansa domin azumin bai sa shi takawa ba an gane azumin bai sa shi takawa ba kashi yana azumi amma kuma bai kiyaye wannan sabon ba dan yada zir da aiki da maganan zir dan sabon Allah ne adawai ce duk wanda bai bar wannan ba to Allah bai da bukatar azumin sa to kaga wannan ana so a fa'a nuna maka fa'idar takawa wato hikimar azumi yana sanya takawa la'allakum tattaqun domin ku zama masu takawa domin ku zama masu tsoron Allah suratul baqara aya ta 183 yace wa dalilul hajji shi kuma dalilin aikin haji kuwa qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin ya Allah ya wajabta wa mutane aikin haji Allah ya wajabta wa mutane hajjul baiti hajjin daki man istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu hanya zuwa gare shi wa man kafara wanda kuma ya butulce fa inna Allah ganiyun 'anil 'alamin to Allah mawadaci ne gaba da halittu gaba daya wannan a suratu ali imran aya ta 97 to kaga wannan ayar ita ce dalilin da ya nuna wajibcin aikin haji ita ce ayar da ta nuna me aikin haji wajibi ne ayar ta sauka a shekara ta 9 bayan hijira a shekara ta 9 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saukarta ne kuma ya farlanta aikin haji abba kuma sai Allah ya ce ga wanda ya samu iko man istata'a ilayhi sabila ba akan kowa ya wajaba ba sai ga wanda ya samu hanya hanyar kuma malaman fiqh sun ambace ta ya zama yana da guzuri ga abun hawa kuma hanya tana da lafiya shi lafiyarsa kalau yana da guzurin da zai je ya dawo ya bar wa iyalinsa kuma hanya ba ta da matsala ba wani rashin lafiya ba wani yaki ba cuta ba komai ba corona ya akwai corona sai a yi shekara 5 ba a je an yi aikin haji kuma ba wanda ya laifi ya akwai corona sai a yi shekara 5 ba a yi aikin haji ba matsala saboda babu istita'a amma Allah ya ce man istata'a to ba samu istita'a ba istita'ar akwai kudi na tafiya ga guzuri ga abun hawa hanya lafiya kalau ko ba wani barazana ga lafiyar ko rayuwar mutane ba wannan to sai zama wajibi matakar aka rasa wa'annan sharuɗin ko aka rasa ɗaya daga ciki bata wajaba inda akwai cuta wadda za ta hana yanzu a yi shekara 2 ba a yi aikin haji ba saboda corona wasu na ta korafi wasu na zagin Saudiya ce kafira wato ta America ce ta hana wasu su ce kowa na faɗa abin da ya ga dama kuma babu ko ɗaya a ciki sun fi kowa son a zo a yi aikin haji saboda in an zo a yi aikin hajin riba ce ga ƙasarsu da kuɗi ake zubawa da ko ake zuba musu da komi su ma asara suke yi na rashin zuwa aikin haji abu ɓangaren tattalin arzikin ƙasar su kansu asara suke ba wai cikin suna so bane haka take faruwa su ma asara suke laikin amma ana kiyaye lafiya ne ana kulawa da lafiya kuma bisa ga fatawar manyan malamai aka zartar da wannan kafin bana a ce ba za a yi aikin haji ba sai da aka zauna da duk wasu malamai waɗanda suke da faɗa aji haka tattauna ciwon nan akwai shi ga likitoci ga malamai ciwon nan har yanzu akwai shi kuma yana kashe mutane da sauran su kaji za ka wuce shawara za a yanki malamai suka tabbatar da cewa to a dage har nan gaba Allah ya kawo sauki tunda addinin musulunci addini ne mai sauki ba tsanantawa ba takura a ciki aka bari sai nan gaba in Allah ya yassare muna fata muna Allah ya sa kafin aikin haji na bana ya zagayo wannan matsalan ta kau sai da mutare za su je su yi aikin haji amma shi Allah shi yace manistafa wanda ya samu iko ya samu istifa ha
wanda Allah ya ba ku dai sai muke cewa haji kira ce
ba to yanzu dai ba karatu muke akan aikin haji ba ban san matsawaita a gurin ban san matsawaita murga malam zai zamu zo kan gaba nan gaba mu yi magana akan faman kafara wa man kafara an gane ko yawa zai yi magana akan wa man kafara dan ciki bayanin ka zai shigo insha Allah da haka dai yanzu muna magana aikin haji sai da istita'a in babu istita'a bai wajaba ba da zama wajibi ba akan ka na'am mun fahimci wannan da kyau Allah ta'ala ya ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin duk wanda ya butulce to Allah mawadaci ne gaba da wadanda wato mawadaci ne daga talikansa ya wadata daga me daga talikansa baki daya bai da bukatar komai a wajen su to shi wannan ita ce tambayar ka za ta fito ana Allah ya ce duk wanda ya butulce ya kafirci wannan dalili ne akan wanda ya ki zuwa aikin haji tare da cewa yana da istifa'a kuma sai ya ki zuwa to zai zama kafiri amma wani irin kafirci malamai suka ce kufrun ne la yukhriju min al-milla kafirci ne wanda baya fitarwa daga addinin musulunci wanda akan ra'ayin jumhurin malamai mai dalili saboda fadar wani daga cikin magabata ana ce masa Abdullahi bin Shaqiq al-Uqayli al-Basri ana masa al-kunya da Abu Abdurrahman yana daga cikin tabaka ta uku ya rasu a shekara ta 108 yake cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra as-salah ya kasance sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa ganin wani abu barin sa kafirci ne indai ba sallah ce suke ganin barin ta kafirci ne dadda shi ma akwai bangano akan wannan amma sauran abubuwa wanda ba sallah ba dan ka bar shi baka yi ba da gangan ba a ca mutum ya kafirta ya bar musulunci daga aikin haji yana cikin ghairu salah da haka dan mutum ya ki zuwa aikin haji yana da halin zuwa ba a ca ya kafirta amma kuma ya aikata butulci ba kankane ba kenan masu cewa Allah bai kira su ba ai aikin haji kira ne wannan kuskure ne kira shine Allah ya baka guzuri ya baka abun hawa ga hanya ga komi to Allah ya kira ka kai da kake zuwa duk wanda Allah ya bashi hali ya bashi kudi ya bashi guzuri ga abun hawa ga komai ba ga istita'a ta samu to Allah ya riga ya kira shi ya ce manistafa wanda ya samu iko to kai kuma ka samu iko kaga Allah ya kira ka kenan amma cewa Allah ya sai wanda Allah ya kira shi yake zuwa to wannan ba daidai bane ba an gare ku alhali kai kana da iko kana Allah ya baka hali ka tsaya jiran cewa sai Allah ya kira ka sannan ka shi to wannan duk yana daga cikin wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'alal 'alamin to ka sani Allah ya wadatu daga gare ka dama ya baka dukiyar ne dan ya jarrabe ka yanzu da ka butulce masa to Allah ya wadatu kai in baka je kai ba bude tele ka gani ta gidanka dubban mutanen da suka je suka yi aikin haji kai kadai dan baka je kai ba ibadar ka mai za ta man ibadar ka ba za ta kara wa Allah komai ba rashin ta kuma ba zai rage wa Allah komai ba a cikin mulkin sa duk mutanen duniya in sun ki bautawa Allah ba abin da zai rage cikin mulkin ubangiji duk halittar duniya su ki bautawa Allah ba abin da zai rage a cikin mulkin sa kuma duk su taru su bautawa Allah ba abin da zai karu a cikin mulkin sa shi dama wadatacce ne ko akwai mu ko babu mu kenan dan baka yi ba kanka kaiwa asara duk wanda bai yi ba kansa ya cuta ina fatan fahimta to wannan su ne rukunnan al-islam guda nawa guda biyar sai ce al-martabatu thalitha sai martaba ta uku shine al-iman martaba ta uku min maratibid dini mu kiyaye daga cikin matakan addini yanzu mun gama martaba ta farko ita ce mai al-islam mun ambaci rukunnan ta guda nawa guda biyar. Yanzu zamu shiga martaba ta biyu al-iman, shi ma yana da rukunai guda shida wanda zai yi magana akan su. Al-martabatu thaniya, martaba ta biyu ita ce al-iman, imani. Me ake nufi da imani? Imani a lugar larabci shine at-tasdiq, gaskatawa. Tasdiqul jazim, cikakkiyar gaskatawa. A wajen malaman aqida suna cewa shine abin nan ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal, ko wa saddaqahu al-amal, abinda ya tabbatu a zuciya kuma ayyuka suka gaskata shi. Wa badat samaratuhu fil jawarih, sannan tasirin sai bayyana akan gabobin mutum. Imtisali awamirillahi wa ijtinabi nawahi, ta hanyar kwatanta umurnin Allah da nisan tarhanin sa. Wannan shine imani, mun gane ko? Sannan kuma yazidu bi ziyadati al-amali wa yanqusu bi nuqsani, yana raguwa da raguwar aiki, ya karu da karuwar aiki. Shi da ta'rifin imani a dunkule, ko kuma ka ce i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarih, duk wannan ta'rifin sa ne. I'tiqadun bil qalbi, ka kudurce a zuciya, wa qawlun bil, wato kudurcewa a zuci, wa qawlun bil lisan, da faɗa da harshe, wa amalun bil jawarih, da kuma aiki da gabbai. Shi ma wannan wani ta'rifi ne. Kuka ce ma waqara fil qalbi, abinda ya tabbatu a zuciya, ya darzu, ya tabbatu, ya samu gindin zama ba a shakka a kansa. Wa saddaqahu al-amal, kuma aiki ya gaskata shi. Aiki ya kunshi faɗa da bakin, ya kunshi kuma aiki da gabobin, duka wannan yana daga cikin amal. Ko wa saddaqahu al-a'mal, ka sa jam'i, ayyuka suka gaskata shi. Wa badat samaratuhu fil jawarih, tasirin sai ya bayyana a gabobinka, a ga harshenka yana faɗar abinda ake so ya faɗa, gaɓoɓinka suna aikata abinda ake so su aikata. Shine samarat din. Samarat din kuma su zama bimtisali awamirillah, ba yanda kake so ba, gabar zaka sata ta yi aiki, ba abinda ka ga dama kuma zaka faɗa da harshe ba, sai ka kwatanta umurnin Allah ka nisanta hannunsa. Aikin da zaka aikata da bakinka ko da gaɓoɓinka ya zama sai ka kwatanta umurnin Allah, abinda zaka faɗa ya dace da abinda Allah ya yake so, wanda ya aiko manzon Allah da shi. Abinda zaka aikata da gabobinka, kowace gaba ce, ya zama ya dace da abinda Allah yake so, wanda ya aiko manzon Allah da shi. To sannan kuma aqida ta ahlus sunna, yazidu bi ziyadati al-amal, yana karuwa da karuwar aiki. In ka ƙara aikin alkhairi sai imanin ka ya karu, in kuma ka rage aikin alkhairi sai kuma mai imani ya ragu. An gane ko? Sannan kuma yana raguwa ta hanyar yi wa shaidan biyayya ga shaidan. Idan mutum yana ayyukan sa'o kuma su ma suna kawo mutum tawaya a cikin imaninsa. In mutum ya guji aikin sa'o sai imaninsa ya kawo, in ya aikata aikin sa'o sai imaninsa ya ragu. Mun fahimta? To wannan shi ne imani. Sai ce wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba, kuma shi yanki-yanki ne sama da saba'in. Lafazin bid'un a larabci, in kayi maba'un din kasra, shi ne minas salasati ila tis'a, daga uku zuwa tara. Shi ne bid'un, daga uku zuwa tara, lissafi daga uku zuwa tara. An gane? Kenan da ya ce bid'un wa saba'una, kenan sai ka ce sama da saba'in, ko zama saba'in da uku reshensa, rassan imani, ko kashe-kashen imani, za mu ce ajza nashi, ɓangarorinsa, yankunansa, ko rassansa. Kalmar rassa za ta fi daɗi. Rassan imani suna nan sama da saba'in, ko saba'in da uku, ko saba'in da huɗu, ko da biyar, ko da shida, ko da bakwai, ko da takwas, ko da tara. Mun fahimta? Shi ne bid'un ɗin. Abinda bai kai 80 ba, amma ya haura 72, ya haura 72 bai kai 80 ba. Shi yasa malamai irin su Imam Baihaqi ne yayi littafi mai suna Shu'abul Iman, rassan imani, ya kawo su abubuwa guda abin nan din nan 70 da wani abu, yace wannan su ne rassan imani. Kowanne kuma sai ya kawo dalili. Littafi yana nan mai kyau, ya rubuta akan wannan. Ba labai su yi rubuce-rubuce akan wannan hadisin. yace wa huwa bid'un wa sab'una shu'bah, shi imani rassansa sama da 70 ne. Kalmar shu'ba shine aljuz'u min ash-shay'i, wani yanki daga wani abu, wani bangare na wani abu. Hannunka shu'ba ce a jikinka, kafarka haka, hancinka, bakinka, idanka, to shi ba imani haka yake, yana da bangarori ajza da suka hadu suke suka hadis din suka hade suka dunkule gaba dayan su sai zama su ne ake nufi da da imani. Yana da rassa da yawa kenan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, ban san bana wannan ibara da na fada in ta dace, mun gane ko? Imani yana da rassa da yawa, rassansa sama da 70 ne, ku fahimta? Rassansa sama da 70 ne. Kaza yana daga cikin imani, kaza yana daga cikin imani, kaza yana daga cikin imani, kamar yadda zai fada al-haya'u shu'batun min al-iman, kumiya wani reshi ce daga cikin rassan imani. An gane ba ta ginshiki, reshi ginshiki, za mu zo mu yi magana akan ginshiki, wanda ana maganar rassansa ne, ajza dinsa, ɗaiɗaikunsa. Kawar a ce garin Arlis gaba daya, to gidanka, gidanka kai kadai, haka wani shu'ab ne, wani shu'ab ne daga cikin garin Arlis, wani reshe ne, wani yanki ne na ya branch, yawa kenan, gidanka kai kadai a Arlis wani bangare ne na ta ita Arlis, to shi ma haka imani yake da bangarori daban-daban har guda 70 da wani abu. Ina so yi gwari-gwari ne dan a gane, yawa ko in ya hausa hausa. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, to mafi kololuwa daga cikin rassan imani shine fadar la ilaha illallah. Wa adnaha, mafi kankanta daga cikin rassan imani, imatatul aza anit tariqi, kawar da abu mai cutarwa daga kan hanya. Imatatul aza, kawar da abu mai cutarwa. Abu mai cutarwa ya kunshi me? Wani dutse ne da wani zai tuntube da shi, wata kaya ce da wani zai taka, wata kwalba ce da mutum zai taka, wani tsohon kwano ne da mutum zai shure shi ya ji masa ciwo, wata kazanta ce da wani zai gani ya kyamace ta, wani abu ne mai wari da wani in ya bi warin zai cutar da shi, daka ya kunshi wannan. An fahimta? Ko da wani abu mai wari ne, in mutane suka bi suka wuce ta gurin wari, sai ka kawar da shi, ko wata kazanta ce a gefen hanya, duk wanda ya bi ya gani zuciyarsa za ta tashi, sai ka kwashe ta a daina gani, duk wannan imatatul aza anit tariqi. To wannan shine mafi kankantar reshe daga cikin rassan imani. Yace wal haya'u shu'batun min al iman, ita kuma kunya wata reshe ce daga cikin rassan imani. Kunya, al haya, ita ma wata sifa ce, wani abu ne da yake motsawa a cikin zuciya, wanda yake faruwa lokacin da wani mutum ya ji kunya, sai wannan kunyar ta hana shi aikata abin da ya saba wa mutunci. Ita kunya dama tana dabaibaye mutum ne, ba zai yi abin da ya saba wa mutunci, ba zai cin mutunci ba. Kunya tana hana ka ka ci fuska ko ka yi cin mutunci, sai ta kiyaye wa mutum muru'arsa, idan an yi ta a mahallin da ya dace. Akwai kunyar da a bazdargi ce a musulunci, kamar kunyar neman ilimi, kai jahili ne amma ka rika jin kunyar zuwa makaranta ka zauna, kana jin ko kuma ka jahilci abu amma ka rika jin kunyar tambaya, kana zuwa makaranta kana akwai wani abu da ka jahilta amma sai ka rika jin kunyar tambayarsa, sai abin yana maka kunya. To shi ba kuskure ne, in kai baka iya tambayar malamin kai tsaye saboda kana da wata dangantaka da shi, kamar da sayar na Ali yayi, sai ka aika wani ya tambaya maka, sai ka aika wani ya tambaya maka wannan abu, amma ba za ka ci gaba da zama da jahilci ba saboda kunya. In kai haka kuma, wannan kunyar ta zama abin zargi, ba abin yabo ba. To wannan kenan. Amma kunyar da za ta kare maka muru'arka, ba za ka yi abin asha, ba za ka yi abin Allah wadarai ba, to wannan kunya ce abin yabo, kuma tana daga cikin rassan imani. To yadda za mu yi mu hada tsakanin wannan magana da malam ya kawo ana wanda ita ma ma'ana ce ta wani hadisi da kuma cewa imani yana da rukunne guda shida da zai ambata nan gaba dan nan gaba yace zai ce wa arkanuhu sittatu rukunnan musulunci guda nawa ne guda shida ne rukunnan imani farko rukunnan imani guda nawa ne shida ne nan yace yana da rassa 70 sama da 70 dan kuma yace rukunnan su guda shida ne kina akwai bambanci tsakanin rukuni da reshi dazu ka ce ana iya cewa rukuni nace a an fahimta ya ginshiki shine rukunin ai da ginshiki da rukuni duka daya ne duka ko kace ginshiki ana cewa ai ginshikan musulunci ko ginshikan imani ko shikashikan imani ko rukunnan imani in kace rukunnai kai larabci amma in kace shikashikai shi yasa anan durusul lugha nake hana ku kuyi larabci sai in ce sai an yi Hausa a wani yace ban kwatta in ka ce rukunnai larabci ne amma da Hausa sai da ka ce shikashikai ha ko ka ce ginshikai duka su ne to ya ce mana imani yana da reshi sama da sama kuma nan ya ce ginshikansa guda shida ne to wanda zai iya kasa hadawa tsakanin biyun to yanda za ka yi ka hada su zai ka fahimci cewa shi imani rukunnansa guda shida ne abinda ake nufi da rukunnai guda shida a wajen malaman aqida shine wato shikashikai shikashikai guda shida da suke tallaba da shi wanda kowane shi shike guda ɗaya idan ya rushe to imanin gaba ɗaya zai rushe tare da shi wanda wannan shikashikan su ne aka ambace su a hadisin Jibril a lokacin da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da imani sai annabi ya ce masa me al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri yace imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira sannan kai imani da kaddara alkhairin sa da sharrin sa kaddara na alkhairi da kaddara na sharri to wannan su ne shikashikan da suke tallaba da imani kamar masallacin nan bango nawa gare shi bango hudu akwai bangon gabas akwai na yamma akwai na kudu akwai na arewa sannan akwai rufi daga sama mu dauke shi a matsayin bango nawa kenan biyar shine ya rufe mu yanzu masallacin nan to yanzu idan ka koma gefe ka rushe wannan bangon ka rushe masallacin domin wannan bangon shi yake karfafa wannan wannan kuma shi yake karfafa wannan shi yasa annabi ya ce mu'minai kaman gini ne kal bunyan yashuddu ba'dahum ba'da sashin su yana karfafa sashi kamar yadda wannan bangon shi yake ba wannan kariya da za a cire bangayen nan guda uku duka a bar wannan shi kadai tsaye na farko dai shi kadai ba zai tsaya ba faduwa zai ko jingina kai ko wani abu ya buge shi zai fadi sannan kuma wannan rufin na sama matukar an sha an cire bango guda ɗaya nan faduwa zai yanzu in ka tunkuɗe bangon nan na gabas ko na yamma wannan rufin da yake sama zai tsaya haka yanda yake faduwa zai to shine ma'anan shikashikai ko kuma rukunnai to wannan rukunnai guda shida idan mutum ya samu matsala a rukuni guda to imanin sa yake rushe idan mutum ya samu matsala a imani da Allah ko manzon Allah a imani da Allah ko mala'ikun Allah ko manzannin Allah ko littattafai da Allah ya saukar ko ranar lahira ko ta bangaren kaddara yanzu bai imani da kaddara ba to kaga an rasa wannan bangon kun fahimta akwai bambanci tsakanin baka yi imani da shi ba da kuma kai imani da shi amma kana da wata shubha ko wani tawili ko wata aqida to wannan ba a ce a zubar maka da imani akwai wanda zaka ga game da siffofin Allah suna da wasu tawile za mu zo mu yi magana akan wannan insha Allah game da siffofin Allah kaga basu kafirce ma Allah duka ba sun yarda da Allah to amma a wani bangare na imani da Allah ne sai suka dan samu shubha ko wani matsala to haka bangaren imani da mala'iku ana samun irin wannan rudana ko haka bangaren ya yarda akwai mala'iku amma sai ya ce sai ya samu wata aqida game da su wata gurbatacciyar aqida wanda in mun zo kan gabar za mu iya kawo bayani akan wani misali akan wannan insha Allah haka ranar lahira ce na yadda da lahira amma ban yadda da azabar kabari ba akwai masu wannan aqida ko bai yadda da kaza ba misali saboda wata shubha da yake da ita ayat da ta magana akan azabar kabir da sauransu game da wani tawili akai wannan kafir a kafir tashi sai an zaunar da shi an yi masa bayani gamsasshe ya ke karba to sai a ce wannan zuka abin nan imanin ka ya rushe saboda wannan shishiken ya ka rusa wannan shishiken daga cikin shikashikan imani haka imanin ka gaba ɗaya ya rushe wanda ya rasa bango ɗaya gaba ɗaya sauran bangayen su ma suna bin sa suna rushewa tare da shi akwai bambanci tsakanin baka yarda da wannan shishiken gaba ɗaya ba da kuma ka samu wata matsala yanzu bangaren imani da kaddara musulmi ne wanda suke da matsala a imani da kaddara haka ba za ka kafirta su sun yarda da imani da kaddara sun yarda da kaddara amma kuma sai ya zama wani abu ya fado musu na kaddara kaga sun yi wani abin da ba bai dace ba wanda ba za ka kafirta su ba kai tsaye a tunda in ka tambaye su game da kaddara za su ce sun yarda da ita ina yarda da kaddara amma kuma gashi yana ta wani abu da ya sabawa da ya ci karo da imani da kaddara saboda ko jahilci ko raunin imani ko na irin wannan to ba za ka kafirta shi ba kai tsaye amma wanda ya ce ni san ban yarda da wani kaddara ba komai yana faruwa ne da kansa ba wata kaddara to shi ka wannan ya kafirta bayan an yi masa bayani ya ki gamsuwa ko an yi masa bayani ya ki karba to da ya maka bayani dole ka gamsu ya ki karba to shikenan sai a ce ya kafirta karatun muna yin sa gwari-gwari saboda kusan mun koma tushe ne an koma tushe ne kenan komai mu dago shi mu taho da shi gaba daya kar mu zama muna tsallake-tsallake shi yasa muke dan fadadawa sai a yi hakuri to wannan shine ma'anar imani da wato wannan shine shikashikan imani guda shida shine ma'anan su to amma shu'abul iman da malam ya ambata wannan ya kunshi duk wani aiki na musulunci kun fahimta ya kunshi ayyukan musulunci da nau'ukan su da jinsussukan su duk wani aiki inda na musulunci ne to wannan ruwishi ne na imani to wannan rassan su kuma rassa ne sama da sama shi yasa Allah ta'ala ya kira sallah da suna imani an gane ko Allah ya kira sallah ya ce wa kana Allahu yudhi'a imanakum Allah bai zanto mai tozarta imaninku ba Allah ba zai tozarta imaninku ba nan malaman tafsiri dukkanin su sun tafi akan abinda ake nufi da imani anan salatakum inda baitul maqdis ma kana Allahu yudhi'a salatakum inda baitul maqdis Allah ba zai tozarta sallar da kuka yi kuna kallon baitul maqdis ba domin da annabi dawo madina sai aka sa shi ya daina kallon ka'aba in zai sallah ya rika kallon baitul maqdis sai da yawa wajen watanni 10 wani abu yana sallah ana kallon baitul maqdis to daga baya sai aka ce a juya a koma kallon ka'aba to sai wasu daga cikin yahudawa suke sa shubha to yanzu dai ɗayan biyu ne in kun ce sallah wajen baitul maqdis ba daidai bane to sallar da kuka yi wata 10 kaza ta lalace in kuka ce daidai ne to dan me za ku bar shi kuma ku kalli ka'aba in har kun yadda ai kalli baitul maqdis ai sallah daidai ne to me yasa kuka bar shi kuka koma kuna kallon ka'aba in kuma kun yadda ba daidai bane to me yasa kuka yi wata 17 ko 16 kuna kallon baitul maqdis to sai wasu suka dan samu rudani daga cikin sahabbai suna ganin kenan sallar da muka yi muna kallon baitul maqdis ya matsayin ta da akwai wanda suka yi sallah rabi da rabi rabi suna kallon baitul maqdis rabi suna kallon ka'aba suna cikin sallah wani yazo ya karanta musu aya suka juya an gane ko da suna kallon bangaren arewa suna madina suna kallon arewa ita kuma ka'aba tana kudu ga makka tana kudu ga madina shi kuma baitul maqdis yana arewa ga madina haka suna kallon arewa suna sallah ina ne arewa take nan ne suna kallon arewa suna sallah sai wani yazo ya karanta musu ayar sai suka juya suka koma kallon ina kudu liman ya shiga gaba ma mu suka gyara aka ci gabar sallah an yi sauran raku'o'i ana kallon arewa baitul maqdis aka yi sauran raku'o'in kuma ana kallon ka'aba bangaren kudu to shi da suka shiga suna tambaya to ya matsayin sallar su waccan da suka yi ta baya da wannan da suka yi to sai Allah ya saukar da aya wa ba kana Allahu liyudi'a imanukum Allah ba zai kasance zai tozarta imanukum to nan sallah ake nufi to sai Allah ya kira sallah da sunan imani an gane ko kenan sallah ita ma reshe ce daga cikin rassan imani mun fahimta kana daga cikin rassan imani shu'abul iman sallah kenan wasu shikashikan sun fi wasu shi yasa yace alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-aza an at-tariq wani shish wani wani reshen yafi wani girma to wannan shine bambancin da yake tsakanin reshe da rukuni rukunnan wadancan guda shida in an rasa guda ɗaya imanin ya rushe amma su kuma wa'annan sauran wanda su kuma rassa ne ana iya rasa wasu daga ciki kuma imanin ka bai rushe ba tunda hatta sallolin nafila da muke yi suna daga cikin shu'abul iman suna daga cikin rassan imani duk wani aiki da zaka yi na ibada yana daga ciki to kaga sai dai a ce kai asarar lada in na aikin farilla ne ka bar shi baka yi ba kaman sallah ka bar sallan farilla lokacin ta wuce ko na ba irin wannan to shi ma dai sai dai a wato ainihin ce mutum yayi ya aikata laifi akwai masu kafirta mutum in ya bar sallah da ganganta wuce amma ba shi ne kauli rajihi ba mazhabar Ahmad bin Hanbal in ka bar sallah lokacin ta wuce baka yi ba da ganganta kafirta ko ka yarda da wajibcinta ko baka yarda shi yasa dazu na karanta maganar wani daga cikin magabata da yake cewa sahabbai sun kasance ba sa ganin wani abu a matsayin barin sa kafirci ne sai me sai sallah shi yasa nace amma wannan kaulin ba duka aka ittifaki akan sa haka jumhur sun tafi akan cewa in dai ka yarda da wajibcin sallah baka yi ba ba a ce mutum ya kafirta sai dai a ce masa mai tauyayyen imani kamar azumi ne kamar zakka kamar aikin hajji kana da hali baka je kai ba to ba a fitar da mutum musulunci to haka ita ba sallah baka yi ba ba a fitar da kai musulunci matakar mutum ya da wajibcinta amma kuma akwai haddi za a yi masa haddi na kisa mutum bai sallah aka kamo shi aka ce to kai baka sallah ya aka yi a na yarda da wajibcin sallah in yace bai yarda da wajibcinta ba ya ridda amma yace ya yarda cewa wajibi ce me yasa baka yi a kawai ba wani dalili zai faɗa da ya yarda da wajibcinta to yanzu mun baka lokaci kaza ka tuba ka dawo kai sallah idan lokacin ya cika bai yi ba to za a je a yi masa a kashe shi a matsayin haddi mun fahimta kashe shi a matsayin haddi a yi masa wanka a yi masa komai a sa mutanen da ba su ba masu ba manyan mutane ba su yi mishi sallah kun gane ko wanda ba masu wata kima ba sannan a je kuma a binne shi a makabartar musulmi mun fahimta mutane da ba masu kima ba masu daraja akwai masu ganin ma ba za a yi masa sallah ba da a yi dan ya zama jan kunne ga ire-irensa a bar shi ma ba tare da an masa sallah kawai a je a ba mutane marasa galihu su je su binne shi a makabartar musulmi kuma za a yi addu'a ce Allah ya ji kanshi dan musulmi ne ya mutu a matsayin musulmi tunda ya yarda da wajibcin sallah ku fahimta to amma wasu daga cikin malamai musamman malamai al-mu'asirin manyan malamai da muka yi zamani da su wanda in muna wanda muke yawan karanta fatawar su zaka ga su galibi suna bin mazhabar Ahmad bin Hanbal yawanci to su ne zaka ga duk littafi in ka dauko ka karanta za a ce tarikhus salah kafiri ne kuma kafirci na fitarwa daga musulunci ma'ana dai ga mutumin da ya bar sallah baya yi aka nemi yayi bai yi ba to da matarsa ta saku sannan kuma za a yi masa haddi ne na ridda a matsayin ya bar musulunci ba maganan sallah ba maganan abin ne shi a makabartan musulmi ba kaza ba kaza ba kaza sai dai a kai shi makabartan kafirai can abin ne shi to wannan shine hukuncin da suka yi to mas'ala ce khilafiyya amma mun fi galibi mun fi karkata bangaren ra'ayin jumhur saboda malamai sun yi rubuce-rubuce hatta Albani yana yayi rubutu akan hukumu tarikis sala yayi bayani mai kyau shi ma akan wannan akan cewa kafir tashi a ce ya fita daga musulunci shi kansa bai goyi bayan wannan ba. A cikin dan karamin littafin dai a ce ya fita musulunci kwata kwata, shi ba Albani bai tare da wannan ra'ayi, yana tare da ra'ayin jumhur, yana tare da ra'ayin jumhur. Hadisan da suka dogara da su na wa'idi da suke cewa ai annabi ya ce alƙawarin da yake tsakaninmu da kafirai shine sallah, duk wanda ya bar ta ya kafirta, da ire-iren su, to sai suka ce wa'innan hadisan abin duk ahadisul wa'id ne, hadisai ne na wa'idi ta tsoratarwa. Kamar wa'in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, Allah ya kira su mu'minai, bayan can Allah ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, zagin musulmi fasikanci ne, yaƙarsa kuma kafirci ne. Kuma sai ya ce min al-mu'minina iqtatalu, dan an samu bangarori guda biyu na mu'minai suna yaƙar juna, Allah ya kira su mu'minai, dan kuma an ce yaƙar musulmi kafiri ne, wato kafirci ne, kaga kufrun ne duna kufur. To galibi haka suka dora, duk da waɗancan suna da nasu hujjoji, suna ganin hadisin da yazo da maganar kafirtar wanda ya bar sallah, a cikin kalmar al-kufr din akwai alif da lam, haka Usaymin ya faɗa, akwai alif da lam, al-kufr aka ce alif da lam, sauran kuma babu alif da lam, kufrun. Akwai bambanci tsakanin kufrun da al-kufru, kenan al-kufru al-kufrul ma'ruf, kafircin nan da kuka sani na fita daga musulunci, shi kuma can kufrun aka kawo shi abin nan nakira, kaga nan ma hujja ce mai karfi, amma duk da haka kafircin nan da kuka sani na fita daga musulunci, zaka suka ce wannan shi ma hujja ce da take nuna barin sallah ko da ka yadda da wajibcin ta kafirci. To kaga ala ayyi halin kowanne hadari ne, ko da an tafi akan ra'ayi mai sassaucin shi kansa hadari ne wannan. Shi sai Ibn Taymiyyah yake cewa ina shakka, duk da shi ma bai goyi bayan ra'ayin kafircin kai tsaye ba, amma yake cewa amma duk da haka ina shakka akan imanin mutumin da za a ce kai sallah ya ce bai, kuma ya ce ya yi da wajibcinta, kuma a ce ya yi sallah ya ce ba zai yi ba, a ba shi kwanaki a ce ya tuba, kwanakin su cika ya ki tuba, a zo a ɗauko takobi a ce to fille maka wuya za a yi, kuma dalilin da yasa za a fille maka kai haddi za a yi maka saboda ka ki sallah, za ka yarda ka dawo ka ci gaba da sallah, muƙyali kai ce a ba zan dawo in yi sallah ba, da haka ku fille min kai, a sa takobi a fille masa kai, a ce kai wannan ina shakkar kaga bai ce kafiri ba ne, amma ina kokonto akan imaninsa, kun gane matsalar, domin ka yarda a fille maka kai ba don komai ba sai don ka ce kai ba za ka yi sallah ba, kuma ka yarda da wajibcinta amma ba za ka yi ba, kuma har a yanke maka kai kana nan akan bakanka, kuma a ce ba wani abu a zuciyanka ba na a ce lalle abin nan da ka faɗa a zuciyarka haka ne, ka yarda da ita, ka yarda da ita, me yasa ba za ka yi ba, har a yanke maka wuya saboda ita, ai maka haddi, daga konan aka tsaya matsala ne, konan aka tsayar da kai matsala ne, a ce mutumin da bai salla duk da bai kafirta ba amma ga matsayinsa ga kaza, kashi matsala ne, balantana kuma ga wancan ra'ayi shi kuma da yake nuna kai tsaye kafiri ne, to kaga ba karamin matsala ba ce ba wannan, daga ashe bai kamata a ce musulmi a matsayinsa na musulmi yayi sakaci da sallah ba. To Allah subhanahu wataala ya kira ta da suna imani, kuma ita ma reshi ce daga cikin rassa na imani, kuma shi shike ce daga cikin shikashikan musulunci, a fahimta. Sai ce wa arkanuhu sitta, rukunan imani guda shida ne, na farko an tu'mina billah, kai imani da Allah, an tu'mina billahi, kai imani da Allah, wannan gabar ta an tu'mina billah ina so za mu dogon karatu akan ta, saboda tana kunshe da abubuwa da yawa masu fa'ida wanda ya kamata a ce mun sani, dan Allah ya sa mun dawo tushe, tunda wasu ba sa so an maida mu baya, mu muna ganin mun riga mun yi nisa, sannan a maida mu baya usulu salasa. To naga fa'idar hakan ne, to mu dauko daga tushe, kuma duk gaba muka zo kar mu yi gaggawa, mu bi a hankali mu dan daddale abin da ya sawwaka mu wuce, tunda ba a sani ba kuma yanzu ba da kira aka bari aka dawo to in an wuce kuma kaga magana a sake dawowa na ga zai wahala dan haka sai a tsaya ayi abin da ya sawwaka imani da Allah barin dan yi so mun tabi anan kafin mu wuce imani da Allah da malam ya ambata anan wanda shishike ne daga cikin shikashikan imani ya kunshi abubuwa guda hudu kafin ka zama wanda yayi imani da Allah sai ka cika abubuwa hudu na farko samuwar Allah ka yarda cewa Allah samamme ne akwai shi sannan na biyu ka yarda da rububiyarsa za mu zo mu ji me rububiya insha Allah sannan na uku ka yarda da uluhiyarsa sannan na hudu ka yarda da al-asma'u was-sifat sannan ka shiga daga cikin wanda suka yi imani da Allah kun gane ko to shi kadai na farkon al-imanu bi wujudillah imani da samuwar Allah shi kadai din yana buƙatar tawane dalili za mu yi imani da cewa Allah samamme ne me dalili tunda a halin da muke ciki yanzu akwai waɗanda suna nan suna yaɗa aqidar ba Allah suna nan suna yaƙi aqidar Allah babu shi kwata kwata duk abin da ya faru to yana faruwa ne sudufa yana faruwa ne haka kwatsam ɗabi'a ce kawai take samar da shi ba wai Allah da yake samar da abubuwa yanzu mun nan da muka dan da muka zo masallacin nan da komai duka kawai ɗabi'a ce ta samar da mu kawai ba wani Allah da ya da abin nan ya samar da mu wannan rana da take fitowa gabas ta fadi yamma ayi hadari lokacin damana ya wuce lokacin sanyi ya zo ya wuce cikin tsari duk wannan haka yake faruwa da kansa ba wani automatically ba wani abin da yake gudanar da shi suna nan yan falsafa masu aqida ta falsafa da sauransu ana kiran su ad-dahariya to muna son an faɗi dalilai ga musassu da malamai suka yi bayani cikin littattafansu da suke nuna samuwar Allah daga cikin dalilan akwai dalili na fitra akwai dalili na hankali akwai dalili na shari'a akwai dalili na shaidin gani da ido al-hissu shine motsin abu kaga abu gashi ya motsa yayi kaza wanda yake nuna cewa akwai Allah dalilai guda hudu insha Allah za mu zo da su da suke nuna cewa Allah samamme ne kuma kowanne dalili aka faɗa zaka ji wata kila shi kadai ma ya wadatar ka yarda cewa akwai Allah dalili na fitra dalili na hankali inda kana da hankali ba mahukuci bane kana cikin masu hankali to zai zane maka dalili sannan dalilin shari'a sannan kuma dalilul his dalili da yake abin da yake gashi abubuwa da suka faru wanda aka ji su da kunne ko aka gansu da ido wanda suke tabbatar da cewa akwai wanda ya samar da su an gane ko dalilul nahis abai ya faru ka san da cewa lalle ba inda za a yi wani misali manzo Allah yana kan minbari mutum ya zo ya ce ruwan sama muke so ruwan sama annabi daga hannu ya ce ya Allah ka yi mana ruwa kai tsaye hadari ya zo ba hadari ko guda kai tsaye a ga hadari cikin minti daya hadari ya ga mai duniya an sako ruwa ai sati ana ruwa juma'a ta zagayo mutumin ya dawo ko wani ya dawo ya zo ya ce ruwa ya ci gari an yi kaza annabi ya addu'a ruwan su tsaya ka roki Allah ruwan su tsaya sannan annabi ya daga hannu ya ce ya Allah hawalaina wala alaina a dauke ruwan daga kanmu akai wani waje nan take ruwan cak su tsaya annabi idan yayi haka sai wayannan giragizan su watsi in ya mika hannunsa nan giragizan da suke nan sai su watsi kafin a ce me wayan ruwa ya tsaya kuma a ce wannan dabi'a ce an gane ko abu hissan da shi ya faru ka san dai ba aljanu bane suka zo suka yi sati suna ruwa ko ba wata na'ura bace annabi ya kunna ala kallo ta samar da ruwa nan take to lallai annabi yana daga hannu sai ga ruwa kenan ya nuna akwai mai sana'antawa hissan da shi a aikace akwai mai yin abu a lokacin da ya ga dama kuma ya bari lokacin da ya ga dama insha Allah umma ka zo karatu mai zuwa za mu magana akan da wannan ita ce gaba mai hadari an imanu billah shi yasa nake so mu bita a tsanake mai karatu mai kyau akan ta da izinin Allah insha Allah Allah ya bana muwafaqa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli lahum wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah.